نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ابتلى الإنسان بأكبر عدو لا يفارقه طرفة عين حتى الممات، له دخول إلى قلب الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس في صدور الناس ويزين لهم الشر والباطل ويقذف في قلوبهم الظلم والظلمات. بل أقسم ذلك العدو صم بأن يصد الناس عن الصراط المستقيم والطريق الذي يصل سالكه إلى السعادة الأبدية. الشيطان لا يدع الإنس من حين ولادته حتى إلى لحظة موته، ولا يدع جهة من الجهات إلا هاجمهم منها. قال تعالى أن هذه العداوة العمياء، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبالذكر والطاعة واجتناب خطواته يسلم المسلم من كيده، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ففي الحديث إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله، فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. رواه الإمام الطبراني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك وأنا مسلمي مصر البركة أولنيني نام نجوم أيومنا قوم شاؤك قوتا المحرم هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرا دولة ليه لدى أربعين دشدا kidayen miladiya ya 19 ga watan 7 shekara ta 2024. Wannan khutba za ta yi magana akan hanyar shedan da tafarkin sa da kuma tarkon sa, wanda za ta zama shimfida da karkara bayanan mu da muka dauko tun a farkon wannan wata mai albarka. Idan ba manta ba, mun ce akwai sakonni guda 4, to mun faidu guda 3 abinda ya rige guda daya, kuma zamu tattauna akan shi da izinin Allah. Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa. Khutban ta yi magana akan lalle dan Adam. Allah subhanahu wataala a kaddaran sa ya kaddara jarabtan sa da wani babban maki. Wannan babban maki baya rabuwa da dan Adam a duk fadi tashin sa har lokacin mutuwan dan Adam. Cikin hadarin wannan abin abokin gaba yana iya shiga har cikin zuciyar dan Adam ya ainin jarace shi da sake-sake da wasuwasi da mugun tunani da mummunan aqida, da mummunan fahimta, da zace-zace akan Allah, da zace-zace akan bayin Allah. Wannan duk yana daga cikin tada na wannan mummunan abokin gaba. Wannan abokin gaba Allah ya kaddara yana iya tafiya a cikin gangan jikin dan Adam. Duk inda ka san jini na iya shiga, to Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan hanyar makiyin nan shi ma ya samu ya shiga ta wurin domin dai ya ga ya shantakar da dan Adam. Ya dankwafar da shi. Ya hana shi sakat, ya hana shi sukuni. Ya maida shi baya, ya tada shi akan turban addini da turban Allah subhanahu turban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan maki yana kawata sharri, yana kawata banna a cikin zukata. Kai wannan masharranci dai abokin gaban nan yana jefa duk wani duhu da ka sani a cikin zuciyar dan Adam, yana jefa duk wani zalunci da ka sani a cikin zuciyar dan Adam. Kuma hakan ta samo asali ne tun lokacin da yayi rantsuwa a gaban Allah. Shi wannan shedan din a gaban Allah yayi rantsuwa cewa sai ya karkatar da mutane daga tafarki madaidaici, hanya nagartacciya da duk wata hanya da za ta sadar da bawa zuwa ga cin nasaran duniya da na lahira. Shedan ya tsaya a gaban Allah yayi rantsuwa cewa sai ya bi wannan hanyar, ya gurbata wannan hanyar. Shedan baya barin dan Adam tun daga lokacin da ya sako duniya, sai ya tsikare shi ya gaya mishi cewa adawa ta fara tsakankanina da kai daga nan har mutuwanka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani. Idan dan Adam ya zo duniya, babu wata jiha daga cikin jihohin nan guda hudu, ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa, face sai shedan ya sanya tarkonsa da tabaibayinsa ganin cewa ya halakar da bil adama. Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana irin wannan makantacciyar adawa da kiyayya dake tsakankanin mu da shedan. Allah yake gaya mana qala fa bima aghawaitani, shedan yace ya Allah tunda ko ka bashe ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ni kuma wallahi sai da yayin rantsuwa da lamul qasam ya hada da nunin tawkid as-saqila la aqudanna lahum siratakal mustaqim, wallahi tabbas sai na tsaya na ci burki ne blocking din tafarki madaidaici a tsakankani tsakankanin su da kai. Ya ci gaba da bayani summa la atiyannahum min bayni aydihim, ya Allah zan zo musu ta gaba gare su aikace aikacen gidan lahira, zan zo sai na bashe su. Wa min khalfihim, aikace aikacen duniya ma sai na zo na batar da su. Wa an aymanihim, zan zo musu ta aikin kirki, aikin nagarta, sai na bashe su. Wa an shama'ilihim, zan zo musu ta aikin fasadi da banna, duk sai na bashe su duk waɗannan hanyoyin. Shedan ya kara bayani wala tajidu aktharuhum shakirin, ya Allah ba za ka samu mafi yawan su masu godiya gare ka ba, ba za ka samu mafi yawan su masu sallamawa ga dokokinka da hukunce-hukuncen da ka saukar akan manzanka ba. To ya ƴan uwana musulmi, ta hanyar ambaton Allah da ilimi ne amfani da da'a ga Allah da fafutukan nisan can tako tako da tarko tarko da hanyoyin shedan, in Allah ya so ya da musulmi zai kubuta. Kamar Allah kuma yadda Allah yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultana, lalle bayina ka sani kai shedan cewa duk da kaiwancin alkawari amma nagartattun bayina ba ka da wani iko akan su. Illa man ittaba'aka min alghawin, sai dai waɗanda suka bi tafarkin ka cikin batattu, to su ne zaka iya samun rabo a cikin jikinsu, su ne zaka iya batar da su, su ne zaka iya dora su akan turbanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin irin makircin shedan da yadda yake batar da bil adama. Manzo Allah ya ce shedan zai zo ma dayan ku, sai shedan ya saka maka a cikin zuciyarka, wai ya halice sama, sai ya baka amsa da kanshi, sai ya ce eh Allah ne, sai ya dan kara matsawa gaba, to wai ya halice kasa, sai ya baka amsa da kanshi a cikin tunani eh Allah ne, sai ya dan kara matsawa, to wai tsashi Allah shi wa halice shi. To daga nan shedan ya zo, kuma shedan yana neman batar da bil adama, sai ya jirafce shi da waswasi da shakka. Sai manzon Allah ce idan ɗaya daga cikin ku yaji irin wannan, to ya ce amantu billahi wa rusulihi, nayi imani da Allah, nayi imani da manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. A wata riwaya ce kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kai tofi a gefen ka so uku na hagu, kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dan tuftuftuftu so uku kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai baka kariya daga irin wannan makirci na shedan to a karkashin wannan ɗan uwa na musulmi nike so in mana tambihi akan cikin hanyar shedan da tafarkin sa shine akwai wannan abu da muka dade muna tattaunawa ko kuma in ce akai kusan sati biyu ana tattaunawa a Najeriya wannan deal da gwamnatin tarayya ta sanya masa hannu wanda aka fi sani shi da samuwa deal wannan samuwa deal alhamdulillah mun gode mama Allah da Allah sa ba mi magana satin da ya wuce ko sati biyu baya ba saboda daga wancan lokaci zuwa yanzu Allah ya sa mun ƙara samun haske da waɗansu bayanai daga ƙwararru masana wanda suka faffayyace mana wannan deal din dan an zo mana da kundin mun ganshi da idan mu kuma an dauko dokokin da ke ciki abubuwa ne guda shida wanda a ciki akwai gaba da ake magana akan human right wato haƙƙi wai na dan adam wanda a ciki an fitar da waɗansu ire-iren kalmomi da harshe wanda duk wannan kwama challenge da sharrin da tsiyan da aka shirya a karkashin wannan yake fitowa dama ma'anan LGBTQ L din nan yana isharar ne zuwa ga mace ta auri mace ko kuma mace ta zake ma ƴar uwarta mace ko ta hanyar aure ko ta hanyar iskance da rashin mutunci lesbian kenan shi kuma abin nan G yana isharar zuwa ga gay luwadi ko dai namiji aure namiji ko kuma dai namiji ya sadu da namiji ko ba ta hanyar aure ba sannan wannan B din yana nufin bisexual in kaga dama ka koma ko mutum ya koma yana bin mata yana bin maza duk yana da wannan dama ko kuma transgender shi kuma shine ka canza halittanka mata tana da daman da idan ta ga dama ta ce ni yau rayuwar namiji nake so a maida ni namiji ko namiji ya ce ni zan koma mace a maida ni mace ko ya zama dan Daudu ko ta zama Daudawa misali in sunan kenan ga mace ko da ya zama dan Daudu ko ta zama abin da ya ta ga dama ta zama duk dokan yana hukunta halaccin haka sannan kuma akwai kiyu din wanda ke nuni zuwa ga saba dabi'a dan adam yana da daman yi abin da ya ga dama wanda ya saba mu duk dabi'an al'umma ko dabi'an da Allah ya rici bayi akai ma'anan wannan shine mutum in ya ga dama ko mace ta ce ni yau na ga dama kare zan aura tana da wannan yanci a namiji yace ni yau zan aure aladace mace yana da wannan yanci ko mutum yace to ni yanzu mun daidaita da uwata ita zan aura kamar yanda muke ji a kasashen duniya yanzu yana faruwa duk akwai halaccin haka ko kuma mutum ya aure yarsa ko kuma dai a cire wani hurumci haramci dake tsakankanin waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta aure tsakankanin su wannan din din sai dai iya sharrin da kaji sai iya sharrin da ka gani tabbas ya kunshi waɗannan sharrura idan ka ji gwamnatin tarayya ta fito tana cewa babu wannan LGBT din a ciki to wai tana nufin ne ba a rubuta shi haka a rubuce an halarta LGBTQ wai ba a rubuta haka nan ba amma da aka samu dan Supreme Council ta yi taro a Abuja kusan na kwana hudu ranar da muka yi kuduban nan suna Abuja an kuma ta da jijiyan waya duk yadda ba ka tsammani akan abubuwan an zauna da gwamnatin tarayya da ministoci daban-daban kowane minista an zauna shi akan abin da ya shafe shi ministan aikin gona an tattauna da shi an zauna da shi akan kunci da wahala da 'yan kasa ke ciki babban mai ba shugaban kasa shawara akan harkan tsaro an zauna da shi akan harkan tsaro ministan wane ne kuma information da duk an zauna da gwamnatin tarayya kuma an yi zama-zama mai zafi kwarai da gaske wanda a ciki su gwamnati suka ce a su ba san wannan ba amma masana don Supreme Council ta tara rundunar lauyoyi professorship akwai professors da yawa daga cikin garin nan wanda ma ya jagoranci zaman lauyoyin professor ne cikin malamanmu ne kuma malamai sosai malami na Allah kuma professor a nan jami'an ABU shi ya jagoranci waɗannan lauyoyi suka ce suka kalli wannan kundi suka gane sakonnin da ke ciki da dasisan da sharrin da ke ciki sannan kuma aka sami wato kun san kowane fanni akwai masu harshen shi ana iya ce maka wannan a English ga abin da yake nufi amma a gurin
masu harkan tattalin arziki ga ma'anan kalma to aka samu ƙwararru waɗanda yake su kuma fannin da suka yi zarra a ciki kenan suka dauki wannan kundi suka bi shi keke da keke suka gano harshen da aka yi amfani da shi a ciki harasa ne wanda yake nuna kasanta da rashin tsarki da iskanci da tsara da lalata to sannan abin ban al'ajabi shine a da a baya watannin baya can gwamnatocin Afrika da dama sun kidda sanu akan wannan kudirin me yasa saboda sun gane harshen sun kuma gane safan sun gane kasanta ne da rashin mutunci da iskanci ke ciki amma sai Nigeria daga baya kutun kutun sai ta zaga a munafinci sai ta je sai ta sanu a cikin wannan kudirin kuma ba sai ya ce ba ta san abin da ke ciki ba wallahi ya wuce nan babu yadda za a yi a ce inda suke gogaggu a cikin harkan turancin nan da harkan irin waɗannan abubuwan ba san abin da ke ciki ba sai suka zaga sai suka je suka sa hannu to abin tambayan shine me yasa suka yi abin a boye su yi asarari mana in suna jin cewa lalle wannan abin mai kyau ne tunda an ce wai kawai doka ce wanda ta hada akan tattalin arziki da waye da zamantakewa to me yasa sai a boye ba yi shakar ba kaga wannan alama na nuna cewa sun san sakon kuma suka je suka rattaba hannu akai to su tura suna da manufofin su na waɗannan dokoki da kudurce-kudurce da suke fitar da shi na ɗaya dai kowa ya san cewa bature kankararre ne kuma bature dan ta'adda ne ga dokokin Allah subhanahu wataala shedan ne in dai ba musulmi mummuni a ciki ba kuma shedanci yake son a tabbatar a bayan kasa wannan ita ce manufa ta farko duk da duk abin da Allah shar'anta to kafiran nan su sai sun ci karo da shi manufa ta farko kenan kawai a ci karo da dokan Allah da shari'arsa dalili na biyu shine su hada su hana yaduwan haihuwa dan dama ai suna tafafutukan neman hana haihuwa a duniya to idan aka ji aka ce yanzu namiji ya bi namiji ai ba haihuwa ce mace ta bi mace ai ba magana haihuwa ce to kaga za a yi iskanci da rashin mutunci amma babu magana haihuwa da ta san takur al'amarin haihuwa a duniya sannan kuma idan aka yi wannan zai bayi zuwa ga jinsin musulmi musamman mu a matsayin mu na musulmi mu fade shi da wannan harshen musulmi ba za su ci gaba da yin yawa ba ballantana su gagari tsara saboda duk al'umman da ta yi yawa to takan fi karfin mulkin mallaka kuma technology na yawa a ciki to da aka tura wannan ba sa son mu kamo su a yawa ko mu wuce su suna son su dankwafe musu bar mu a zaune jiya yau inda muke a jiya haka nan za mu dawwama to wannan kadan daga cikin irin miyagun manufofin da ya sanya kafiran nan suke neman su mai da mu baya akan wannan al'amari kenan to ala ayyi hal malaman mu na addini sun gano wannan domin kaman shi irin an san ma da babban malamin mu malam Sani Rijal da mu yake ba su a taron Abuja yace musu ko Qur'ani da Allah ya kaito mana mutanen Annabi Lut ba su fito karar san ce muna son mai luwadi ba sai suka ce mu annabin su wa innaka la ta'lamu ma nuridi ai kai ka san abin da muke so da haka tadin yan luwadi da yan madugo ne ba sa fitowar shi karara to shine kuma abin da aka yi a cikin wannan doka aka kuma kalubalanci gwamnatin tarayya wanda a ƙarshe da wannan matsalan da matsalan kunci da halin kakanikayi da ake ciki da matsalan tsaro har sai da ta kai ga malaman nan an gama taron nan amma an bar wakilai malamai guda biyar da za su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin tarayya ganin allalo allalbo bakin zaran Allah ya saka mu dannan malamai da alkhairi Allah ya karbi wannan aiki nasu ya kara musu lafiya ya kuma kara musu imani Allah ya ci gaba da amfanin addini da al'umma da rayuwarsu da lokacinsu da duk irin daman da Allah ya ba su to wannan abu na farko kenan daga cikin hanyoyin shedan mun yi wancan shimfiɗa ne domin mu alakantar da cewa wannan yana daga cikin hanyoyin shedan hanya ta biyu ko kuma abu na biyu dake daga cikin hanyoyin shedan shine irin zaluncin da shugabanni suke ciki suke kai da irin yadda suka bar al'umman su suka ha'inci jagorancin da Allah ya ba su suka ha'inci addininmu da tarbiyyarmu suka ha'ince mu suka hana mu kyakkyawan zamantakewa suka jefa mu cikin kunci da kakanika yi alhalin babu dalilin wannan rayuwar mu irin ta Najeriya duk irin arzikin da Allah zai ba mu mu ji dadi Allah ya bamu amma mugun shugabanci ya sa mun kasa amfana da abin da Allah subhanahu wataala ya bamu kaga yunwa kamar da kowa sani ba sai na rattabo ba asibiti ya gagare ka cututtuka yi mana yawa cututtuka sun mamaye mu rashin ilimi rashin tsaro rashin hanyoyi masu kyau ababan more rayuwa duk ya ci karfin dan Najeriya tun shekara kusan 30 duk in an tashi campaign za a ce zamu gyara muku wuta da ruwa zamu yi muku hanyoyi wannan dai shine babban abin da ake campaign akai to dan Najeriya yanzu ba maganar wutan yake yi ba harkan wuta tun ta riga ta lalace kowa yana ji da kanshi harkan ruwa ta lalace kowa yana ji da kanshi harkan tsaro ya lalace yanzu abin da dan Najeriya ke nema kawai shine a saman mishi da sukuni da yanayin da zai rika samun abincin da zai ci koshi shi ma ya gagara to kun ha inci amanan da Allah ya ba ku kun kuma ci amanan al'umma kuma wannan ya sanya talakawan Najeriya da dama ba mai dari shugabanni ba kuma saboda duk wani wanda yazo yana maka magana sai ka dauka yaudaranka yake da ƙarya yake maka kuma alama ya nuna haka to ni yanzu shugabanni burin karanto muku dan su hadisi guda biyu sai mu tsaya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man wali min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashaqqa alaihi ya Allah duk wanda ka bashi mulki ko min kankantansa a cikin al'ummata sai ya tsananta musu ya matsa musu lamba ya Allah ka tsananta mishi ka matsa mishi lamba wannan addu'an ba za ta tafi a banza ba manzon Allah yayi ta manzon Allah yayi ta haka nan kuma a gefe guda ɗayan addu'an ya Allah duk wanda ka bashi mulki a cikin al'ummata sai ya tausaya musu ya rangwanta musu Allah ka rangwanta mishi ko mu mu ƙarin wannan addu'an ba manzon Allah ya riga yayi sai dai mu jira kawai lokacin aiwatuwan wannan addu'ar wannan hadisi ya Imam Muslim ya rubuta hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man waliya min umuril muslimina shay'an duk wanda aka bashi al'amarin al'umma na mulki fa ta jaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim sai ya blocking din tiki yadda za su samu natsuwa da kwanciyar hankali su cimma buƙatuwansu ya rufe hanyoyin da za su samu saukin talauci da buƙatunsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma Allah ranar tashin alkiyama sai ya rufe mishi kofin cin abin da yake nema da cin buƙatuwansa da talaucin shi da wato da rashin abin nan dinsa gobe kiyama Allah subhanahu wataala shi ma sai ya shiga tsakankanin shi da waɗannan abubuwa da aka shugabanni kuna da kalubale babba kuna kuma da hadari mai girma a gaban ku dan haka ko ku yi ko mu samu dama mu gaya muku ku ci ko kada mu gaya muku ku ci wallahi Allah yana kallo kuma Allah baya bacci Allah kuma baya mantuwa Allah baya rafkana kuma Allah bai jahilci komai ba kuma Allah subhanahu wataala kamar yanda yazo a cikin hadisi inna Allah la yumli lizzalim Allah yana talala ga azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu lokacin da Allah zai cacci azzalimi to babu yadda azzalimin nan zai iya kubuta daga wannan cafkan da Allah subhanahu wataala zai masa dan haka in dai kuna nan kuna ni kauya ga World Bank IMF bankin duniya da bankin badarance ko lamuniya na duniya to haka nan za ku ci gaba da zurmawa cikin kaskanci kuna balakantar da ƴan ƙasa kuna cin amanan su kuma suna muku muguwar addu'a kuma sai ta yi muku tasiri wallahi za ta bi ku za ta bi ƴaƴanku kuma za ta jawo muku mummunan ƙarshe kuma sai ta jawo muku mummunan makoma ranar tashin alkiyama dan haka yanzu ku ji tsoron Allah ko kuma ku daukan mu kanku abin da kuka gani shi zai fitar da ku cikin hanyoyin shedan wannan mun faɗo hanya ta biyu kenan ita wannan sabuwa ce ba ta da alaka da wancan shirin da muka yi a baya amma sabuwa ce dole ta shigo shine kira akan fito na fito ga malamai babu kofin shedan da ta kai wannan ƴan uwa musulmi duk iyayen da ka kai ga musu mutsinka duk iyayen da ka kai ga duk ma abin da kake ci wallahi malamai Allah sune madaukakin sarki ya sanya sune amintattun Allah a ban kasa malamai wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul ilma wa utul kitaba latubayyinannahu lin-nas wanda Allah ya sanar da su littafi sune Allah ya alƙawari da su su yi mutane bayani na gaskiya kai a wani matsayi kake kai me ka sani da ka sune amintattun Allah a ban kasa malamai sune wanda Allah ya karbi shaidan su ya karbi kalmar shahadan su shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilm kai a wani mataki kake kai Allah bai san da zaman ka ba ma malamai Allah ya yarda cewa shahadatu Allah ilaha illa Allah da take gaskiya ne kake mun kai naka a wani matsaya kake malamai sune Allah ya ba su lafiya cewa suna da tsoron Allah sabanin duk wani dan kadifiri dan san asani da dan bilayi Allah madaukakin sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama sanu kawai masu tsoron Allah a cikin talikai gabaki dai sune malamai wannan shedan Allah ya fadi cewa masu tsoron Allah a cikin talikai gabaki dai sune malamai duk iyayen da kake ƙaryen wai kaman kana da tsoron Allah ko kana kishin al'umma na rantsa da girman Allah malamai sun fika tsoron Allah kuma sun fika kishin al'umma sai dai hauma malamai sune amintattun Allah da Allah ya yarda cewa duk idan ta rikice a koma gare su fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati was sabr duk in ta rikice to a koma zuwa ga malamai ka taya min kai a wani matsayi kake waye ce a koma zuwa gare ka ko a gidanku ba a yarda za ka iya magance matsala ba ballantana a gari ballantana a cikin al'umma gabaki daya amma Allah ya yarda akwai ahlul zikiri masana qur'ani masana sunna duk in ta rikice mu al'umma cikin al'amarin duniya ko al'amarin lahira a koma zuwa gare su za a samu mafita malamai sune Allah madaukakin sarki ya ba su lafisin daukaka da daraja duk wanda ya nemi ya jaje wannan lafisin da Allah ya ba su yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat baya ga gamagarin masu imani to malamai sune Allah ya ce ya daukaka su ɗayan su irin darajojin da yake babu wanda yake ya samu irin wannan daraja duk wanda ya nemi ya fito na fito da wannan darajar da Allah ya ba malami to na rantsa da Allah sai Allah ya kasara shi sai Allah ya halakar da shi sai Allah ya ɗebe albarka a rayuwarsa haka nan zai rayu cikin wahala ya mutu cikin wahala gobe kiyama kuma ya fada cikin wahala domin yayi jayayya da Allah malamai sune Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa idan yayi zance ko ya buga misali su suke ganewa ba ga magarin mutane ba وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون الله ce duk bayanin da kaga mun yi a cikin qur'ani ko manzon Allah yayi to haka muke cancanta mas'alolin nan amma ba mai hankalta ba mai gane wannan sai malamai kai kana cikin malaman ne ya nuna qur'anin ma ban kaurinka kake baka gane ko ni a ciki ba hadisi ma baka gane ko ni a ciki ba rayuwa ma baka gane ko ni a ciki ba amma malamai Allah ya ba da shedin cewa suna ganewa malamai sune wanda Allah madaukakin sarki ya sanya da mala'iku da dabbobi har tururuwa a rani har kifi a cikin ruwa yana neman malamai gafara kai ka ga mun wanda ke neman maka gafara a ungunku kifi a cikin ruwa suna nan suna addu'a Allah ka cikan malam wani Allah ka gafara ga malam wani Allah ka gafara da malam wani haka suke kira kai kila ko matarka ma saboda zaluntanta da kake bata ce Allah ya gafarta maka tururuwa din yawan su wallahi suna neman gafara ga malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan malamai shine Allah subhanahu wataala ya gwama shedan shi da nasu kaman ka ce wata irin tawaga ce amma su wace wane ne a cikin tawagan Allah subhanahu wataala shine a cikin tawagan mala'ikun Allah sai malamai شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم ina kace kai a ciki Allah bai san da kai ballantana ya gwama ka a cikin wannan tafiya malamai ne ko mun hasada mai hasada ko mun kiyayya mai kiyayya ko mun rashin mutunci mai rashin mutunci Allah dai ya ce tafiyan mu dai da malamai sannan malamai sune Allah subhanahu wata'ala ya kore wani ya iya daidaito da su duk yadda ka kai ga kokari da fadita shi wallahi ba za ka kai darajar malami ba qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu Allah ce ku ba shin zai daidai da masana da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali kawai ke gane wannan ba kowane irin karabiki da farin hula ba farin hula na siyasa ba su kawai suke gane cewa darajar malamai duk iya kokarinka wallahi ba za ka kai malami ba me ake nufi in aka samu wani mai kuɗi yana ciyar da dukiyar shi fi sabilillahi wallahi bai kai malami ba in aka samu wani mai ƙarfi yana taimakon addini da ƙarfin shi wallahi bai kai malami ba in aka samu mai wayau yana taimakon addini da wayan shi wallahi bai kai malamin Allah ba sannan duk wani wanda ba mai ilimi ba to Allah subhanahu wata'ala a matsayin makafi ya aje su malami kawai shine mai gani a wurin Allah afa mai ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma mai ilimin da ya san qur'ani ya san gaskiyan qur'ani shin zai daidai da makaho wa ake nufi da makaho wanda bai san qur'ani ba bai san sunna ba wannan na kawo maka guda goma ne al-imam ibn al-qayyim a cikin littafinsa miftahu dar as-sa'ada sai da ya kawo darajojin ilimi guda 150 da wani abu wannan na kawo maka guda goma ne kawai guda goma na kawo maka tilka asharatun kamila to amma sai shedan sai yazo yana gaya ma mutane yana bata musu malamai yana son ya raba su da malamai to na rantsi da Allah wannan makircin shedan ne mun yadda a Najeriya cewa turawa sun ki yadda mu samu sukuni ballantana mu samu ilimin technology da sciences mun yadda wa'annan makiya ne to yanzu ga wani makiyi ka ta fare wanda ke son ya hana ka ilimin qur'ani da sunna yana son ya bata maka malamai da shi da turawa wannan wane ne ke gaba kenan gurin kiyayya su turawa sun hana ni ilimin sciences da technology mun yadda cewa makiyan mu ne to wanda ya hana ka gane Allah ko wanda yake neman ya bata malamai na Allah ya nuna maka wane ne ai an ba su kuɗi ne kuɗi kai ne kuɗi ke cin ajandan ka wallahi akwai masu ikhlasin da yake ba wannan ita ce ajandan su ba to idan aka bata malamai ka gaya mun wanda al'umma za ta rike sai dai ta rike shedan ta rike iblis ta rike kangararru a sharare wanda kuma za su jefa al'umma zuwa ga halaka in aka rena malamai kenan sallan juma'an nan ma za a zo a dina ta ashe ƙarya kuke da aka rufe masallatai lokacin corona kaman da gaske mutane ai su an hana su sallah an hana su sallah to yanzu an nuna maka ka gangare ma liman to idan liman yanzu ya zama ba shi da aminci da mamu gaya mun wanda zai tsaya da sallan juma'a gaya mun wanda zai tsaya da sallan idi gaya mun wanda zai muku sallar roƙon ruwa gaya mun wanda zai maka kamsu salawat a masallaci ai duk sune malaman kuma sune limama yanzu ka rena su waye zai maka waɗannan kenan ta gefe an zo an kwace maka addini amma kana nan wai kana ganin wai ai ƴancinka ne duk malamin da ya gaya mana wallahi mu sai mu zazzage shi ka dauki kishiyoyin mu kirista ka gaya mun kiristan da yake kiran pastor ya zage shi din dai kawai mu yanzu shi dan kawai shikenan ya mana tabaibayi shikenan sai an nuna maka ai kai malami wallahi ba za mu yadda ba gaya mun kiristan da ka sani ya kira pastor ya zage shi amma wai ga musulmi wai shi zai kira nashi malamin ya zaga kuma yana ganin yayi daidai ai ƴancin shi ne matsalan demokradiyyar da muke ta gaya muku ita kenan idan aka rena malami wa zai rika yin tafsirin alqur'ani wa zai rika yin sharhin hadisi wa zai rika karantar da littattafai saboda malamin bai da aminci da ku ko zage shi ma za ku yi ya gama muku karatu ku zage shi amma kila wannan akwai ma alaman hasada a ciki akwai wani bawan Allah da ya je siyan wani abu yana zuwa ya ce mai abin nawa wannan abin yace kaza sai ce nawa ne sauki abinda wannan mai abin yace ka kalli rigan ka kalli riga na mana ko shine amsa to ya nuna hasada kenan falallan Allah yakan bada ita ga wanda ya ga dama ne a yau a duniya bilgeti na daga can da suka fi kowa kuɗi a duniya kuma arne ne bai mabulgar hasada ba amma wai malamin da ke anguwan su ya sa riga mai kyau yana ce mishi ka kalli riga na ka kalli rigan ka to sai me ne wannan sai kai da Allah idan aka rena malamai wane ne zai rika umarni da mai kyau yana hani akan munanan ayyuka waye zai hana sharka waye zai hana bid'a waye zai hana zina da luwadi da fashi da makami kamar yanzu misali matsalolin da ke faruwa a kasan nan ƴan kasan nan yanzu ba suna magana za su yi zanga-zanga akan an sa hannu a dindin luwadi da madugo duk iskanci bane su suna wannan Allah ta shafa ba abin da ya dame su su abin da ya dame su ne da kai ma Allah abin da yake so kai ma sai Allah ya tausaya maka yi maka abin da kake so amma maganin wannan fisara da lalatin ba abin da ya dame ƴan Najeriya in aka bata malamai waye zai kajaran aure yana zaman sulhu sai mu koma kenan wancan turba na kafirai zina da iskanci da rashin mutunci shi zai mamaye al'umma malamai masu ikhlasi da san tsaya su ta addu'a ga al'umma Allah ka ba al'umma daidaito Allah ka shirya taddawani ka shirya taddawani ka shirya taddawani da ƴan mata da matasa da yara da shuwagabanni da mu talakawan duk addu'a suke yi Allah ya daidaita kowa akan tafarki cikin dare ba ma wai da rana ba in ka ji sun yi da rana malamai dai na Allah bijirowa kawai ta yi amma tsakankaninsu da Allah ne suke gana suke ma al'umma addu'a irin yadda annabi Ibrahim ya tama garuruwan mu addu'a to duk yanzu an nuna maka malaman nan kariya ne to shi yasa dan uwana musulmi a ƙarshe abin da nake so da kai ka gane akwai wata khutta ta iblis Allah ya kawo mana shi a cikin Al-Qur'ani alladheena qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum khutta ce ta makirci strategy ne na makirci sai shedan ya tayar da kai ai wallahi ai duk malamin da ya kaza za a yi mishi kaza sai ai tayar ma dide da wannan me ake nufi wai malamai su daina fadin gaskiya to wallahi tilas sai an fadi gaskiya tilas wallahi za a fadi gaskiya ko ana ha maza ha mata sai an fadi gaskiya ka cire ma kanka tunanin wai za a kai lokacin da wai tsoro zai sa wani malami ya daina fadin gaskiya shi yasa qur'ani da ya kawo mana wancan alladheena qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum sai yace fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wa tabu'u ridwanallahi sun bi yaddan Allah ba abin da yake cutar da su wallahi sai abin da Allah ya so daka tilas a faɗi gaskiya kuma tilas ka saurari gaskiya in dai kai musulmi ne tilas ka saurari gaskiya kuma tilas duk halin da muke ciki mu nemi mafita ne daga Allah tilas wayauna da wayan kanaran sai da Allah ba zai bada mafita ba manzon Allah addu'a yake wala takilni ila nafsi tarfata ainin ya Allah kiftawa da bismillah karka mani da wayan ko dubara na idan Allah ya shiga cikin al'amarinka sai kaga mutum 300 sun rinjaye mutum 2000 in Allah ya shiga cikin al'amarinka sai kaga halin kunci ya koma halin yalwa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin Allah ya ma annabawa yace za mu halakar da azzalimai kai ne zaka halaka azzalimi Allah ne wala nuskinannahum al-ardh min ba'dihim kuma ku din ku za mu sa ku mai ban kasa bayan su zalika liman khafa maqami wannan zai faru ne amma ga wanda ya ji tsoron matsayin Allah a duniya ya kiyaye dokokin Allah wa khafa wa'i ya ji tsoron azaban gidan lahira sai Allah ya ce wastaftahu suka nemi fatahi waɗansu malami suka ce musulmin ne suka nemi fatahi suka nemi haske daga Allah suka nemi cin nasara daga Allah wa khafa kullu jabbarin anid daga nan da suka nemi taimakon Allah sai Allah ya halakar da duk wani mai dagawa mai girman kai dan ta'addi azzalimi mai gaudu mai dawoma akan zalunci sai Allah subhanahu wataala ya halaka dashi duk wannan aikin Allah ne ba aiki ne bane ba aikin ka bane dan uwana matasa Allah ya kara muku albarka Allah ya dora mu akan daidai amma sai mun yi taka tsantsan mun daina sallama mu zuciyar mu da tafarkin shedan abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ka daukake mana musibu da fitintunu da duk abin da ya dame mu ya Allah Allah ka ba mu aminci Allah ka zawo ka dawo mu da mu cikin aminci Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka yalwata mana Allah ka yalwata mana Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka raba mu da dukkan fitina wanda ta bayyana da wacce ta bobe ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.